ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwana a wannan gari na Maradi cikin ƙasar Niger, a wannan dare mai albarka, daren Lahadi, yau 14 ga watan Sha'ban, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1437, wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan 5 miladiya ta 2016. Muna yi wa Allah ta'ala godiya matuƙa da gaske da ya ba mu damar haɗuwa a wannan guri a wannan lokaci mai albarka, ba don wani abu na duniya ba, sai don mu tunatar da junanmu abinda Allah ta'ala ya halicce mu saboda shi, mu tunatar da junanmu abinda Allah ta'ala ya halicci duniya, sama da ƙasa, da abinda yake cikinsu saboda shi. Mu tuna wa junanmu, mu karantar da junanmu, mu faɗakar da junanmu akan abinda Allah ta'ala ya halicci wuta da aljanna saboda shi. Mu kira junanmu, mu nusar da junanmu, mu ilmantar da junanmu akan abinda Allah ta'ala ya aiko da annabawansa kakaf, ya saukar da littafansa gaba ɗaya saboda shi, wato bauta wa Allah ta'ala shi kadai ba tare da an haɗa shi da komai a cikin bauta ba. Wannan ita ce babbar manufa da Allah ta'ala ya halicci dukkan wata halitta wacce ka sani da wacce baka sani ba, ta sama, ta ƙasa, ta ruwa, ta tudu, wacce ake gani da wacce ba a gani, Ubangiji ya halicce su ne ba don komai ba sai don su bauta masa. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum, babu wani abu da yake sama ko ƙasa face yana tasbihi, yana tsarkake Ubangiji, sai dai mu ne ba ma fahimtar ko ba ma gane wannan tasbihi da yake. Saboda ka kakkai mamaki rigar da take jikinka a yanzu tana tasbihi, tana cewa subhanallah, hular da kake sanye da ita tasbihi take tana subhanallah wa bihamdi, takalmin da kake sanye da shi yana tasbihi, yana subhanallah wa bihamdi. Dukkan wani abin da yake jikinka ko yake jikin dan uwanka yana yi wa Allah tasbihi tare da tsarkake shi. Wannan shi ne faɗar Ubangiji ta'ala, wa in min shay'in, komai ya shiga cikin wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito daga hadisin Umar ibn al-Khattab, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akwai wani dutse da na sani a Madina, a Makka, na kasa ya kasance yana yi mun sallama duk sanda na wuce ta gabansa, zai mana sa zai mun sallama, na san shi yanzu haka ma zan gane shi. Dutse da ka sani yana gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, domin shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ta'ala yana cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, da a ce za mu saukar da wannan alqur'ani akan dutse, da Ubangiji ta'ala ya saukarwa da dutse wannan alqur'anin, Allah ya ce la ra'aytahu khashi'an, da kaga dutse yana mai kaskantar da kansa, mutasaddi'an, yana tsatsagewa saboda tsoron Allah. Saboda haka hatta shi kansa dutse yana daga cikin waɗanda suka amfana da aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka wannan haɗuwa ta mu haɗuwa ce mai riba, haɗuwa ce da za mu girbe amfanin ta ranar gobe kiyama, haduwa ce idan muka tsarkake zuciya shi yasa zan so a ce za a nutsu za a saurara wato kabarbarin nan wani lokaci suna dauki hankali saboda haka da zaka rike kabarbaraka a cikin ka ko daga baya kai da zai fi amma yawan kabarbarin ba wai an hana kabarbari ne duka ba amma yawan tata kuma duk sai ta rikita abubuwan ma saboda haka muna yi wa Allah ta'ala godiya da irin wannan hada mu da yayi a wannan guri kun san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi amfanin haduwa ana tattauna wani abu na littafin Allah ana bitarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballahi yatluna kitaballahi wa yatadarasu fima yatadarasuna fima bainahum إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده مازال صلى الله عليه وسلم يتي باب وسمتان نزاسها أول أهكي لك تكين أخونا الله سنا كرن تلتاف الله سنا بيتر سأتكام سفاتي ملائكو سن كي ويسو سنا رامر الله تالي لبيسو سنا أبنجي يابا إيسو دا ألفاري أتكين ملائكو saboda ka irin wannan haduwa ce wacce take da riba kware da gaske matukar da mutum zai tsarkake zuciyarsa ya sa Allah a ransa yan kwanaki kadan suka rage mu shiga wata makaranta daga cikin makarantun wata makaranta da Allah ta'ala ya kebance wannan al'umma da ita wata kyauta da Ubangiji ta'ala ya yi mana mu musulmi da babu wata al'ummar da ya yi ma irin wannan kyauta nan da ƴan kwanaki kaɗan za mu tsinci kanmu ƙarƙashin wata kulawa da wata tarbiya da wani gata na musamman daga Allah ta'ala ƴan kwanaki kaɗan suka rage za mu tsinci kanmu a cikin wata wanda shi ne shugaban watanni gaba ɗaya shi ne watan Ramadan wata ne da Allah ta'ala ya yi ba wannan al'ummar kyauta da shi babu wata al'umma cikin al'ummomin da Allah ya aiko ko cikin yahudu ko nasara ko wace al'umma da ta gabaci wannan al'umma babu wata al'umma da ta samu irin wannan tagomashi da wannan kyauta sai wannan al'umma ita Ubangiji ta'ala ya zaba ya farlanta musu wani aiki mai daraja wani aiki mai lada a cikin wannan wata na Ramadan watan Ramadan shine wanda watan da Allah ta'ala ya fifita shi ta hanyar saukar da Al-Qur'ani a cikin sa shahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum watan Ramadan shine watan da Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin sa saukar da Al-Qur'ani kamar yadda muka sani yana da sauka iri biyu akwai saukarwar da aka yi masa ta farko jumlatansa gaba dayansa zuwa ga sama ta kusa a wani guri da ake kira Baitul Izza wannan saukarwar Allah ya yi ta ne a Ramadan sannan saukarwa ta biyu lokacin da Allah ta'ala ya zabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama annabin sa ya zama manzon sa na karshe manzon tila ya so bashi annabci sai ya aiko masa da Jibril a cikin watan Ramadan saboda haka aka fara saukar masa da ayoyin farko wanda da su ne ya zama annabin Allah ayoyin farko da suke cikin suratul Alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولن آيوي بيرنا فرقو لكي فرقا سورة العلق سولي آيوي فرقو دا الله تعالى يفار قوم قصدوك يرى النبي صلى الله عليه وسلم ونسو ولن آيوي سنسو كأ تكن وتر رمضان تكن وتر رمضان سوراك أبنجي تعالى يا جرم مونم وتر na Ramadan ya zabe shi ya zama shine farkon watan da za a fara saukar da magana da tafi kowace magana daraja da matsayi ita ce maganar Allah sannan shine watan da yake kunshe da watan da wani dare wanda ya fi dare duku da babu shi a cikin su shine daren Lailatul Qadr. Allah ce inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, lalle mu mun saukar da Alkur'ani a dare mai daraja, dare mai matsayi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, me ya sanar da kai abinda ake cewa Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alf shahr, daren Lailatul Qadr ya fi dare dubu wanda babu Lailatul Qadr a cikin sa. A cikin watan Ramadan wannan daren yake, yana cikin al-ashr al-awakhir min Ramadan, gomomin farko, gomomin karshe na Ramadan. Wato a cikin ruwayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta itamisuhu fil witr al-afi witr al-ashr al-awakhir min Ramadan, kun kuna neman daren Lailatul Qadr ku neme shi a daren da yake witri mara a cikin goma ta karshe, wato ko dai daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko da 7 ko da 9, waɗannan lokuta a ciki ake tsuntar wannan daren na Lailatul Qadr, wanda Allah ce khairun min alf shahr, tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, daren da mala'iku suke dandazo suke saukowa da dukkan wani al'amari, dukkan wani abin da Ubangiji Ta'ala ya kaddara a daren ake budget din sa, wato budget na shekara, wanda zai yi kuɗi, da wanda zai zama masaraki, zai yi mulki, da wanda zai samu aure, da wanda zai haihu, da wanda dukkan wani abin da zai faru a wannan daren Ubangiji Ta'ala yakan akan fito da shi. Shine min kulli amr, shine Ubangiji Ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, zaunan dare shine lailatul mubaraka. Ubangiji Ta'ala ya sifanta wannan lailatul mubaraka ce fiha yufraqu kullu amrin hakim, dukkan wani al'amari na hikima ta Ubangiji a ciki ake raba shi, a ciki ake tsara shi, a ciki ake budgeting din sa. To wannan daren shi ma a cikin Ramadan yake, a cikin watan Ramadan ne Allah Ta'ala yake kukunce, wato ake daure shedanu, maradatu shayatin, manya-manyan shedanin, miyagun shedanin. A cikin daren, a cikin watan Ramadan, Ubangiji Ta'ala yakan sa a daure su, a kukunce su, a hana su sakat, a hana su walawa. Sau da yawa wasu sukan ce to ai muna ganin a Ramadan ana samun mashaya giya, ana samun barayi, ana samun masu kaza masu kaza masu kaza, laifuka iri-iri ai ana yi a cikin Ramadan, kuma ya gashi an cika an daure shaidanu, ya kamata tunda aka daure shaidanu kada mu ga masu shan giya, kan mu ga masu sata, kan mu ga masu mayagun halaye. Ba haka ake nufi da daure shaidanu ba. Na farko dai ka fahimci cewa ba duka shaidanu ake daurewa ba, ana daure shuwagabannin su ne. Ubangiji Ta'ala ya sa musu takunkumi, a sa musu takunkumi ya zama da basu da sakata da walawa irin wacce suke da ita a sauran watanni. Amma kananan shedanin su suna nan suna ta aikin su, saboda haka za su iya bige wancan, su iya tukungiza wancan, su iya tura wancan, suna nan za su yi ta ingiza mai kantu ruwa. Alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza, wannan tunkuda mai kantu ruwa din za su yi ta yin sa, saboda haka ashe kaga za a iya samun masu. Sannan kaka manta ba wai cikin shedanu na aljanu kawai da ake magana daddaure su ba, akwai shedanu na mutane, akwai shedani na mutum wanda shi ma shedani ne, shedanin kansa ne, saboda haka wani shedanin kansa ne, ko babu wani shedani tare da shi da yake ingiza shi, shi ma shedanin kansa ne. Domin Ubangiji Ta'ala ya gaya mana a cikin aljanu akwai shedanu, a cikin mu mutane akwai shedanu. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. Ace Ubangiji Ta'ala ya ce haka nan kowane annabi muka sanya masa makiya, manya-manyan masu laifuffuka, shayatin al-insi wal jinni, wanda shedanu ne na mutane da aljanu. Saboda haka akwai shaidanu cikin mutane, akwai shaidanu cikin aljanu. to ana maganar maradatul shayatin ana maganar shaydanul aljanu ana daure su amma na mutane ba a ce su ana daure su ba to su ma suna nan suna shaydancin su saboda haka ba wai ana nufin cewa idan ana ramadan ba ba za a ga masu laifuffuka ba za a ga masu laifuffuka amma waɗanda suke su ne shugabannin tafiyar in ramadan yazo ba sa samun saki ba to wannan falala ce da wannan watan yake da ita wannan wata na ramadan ubangiji ta'ala ya farlanta mana daya daga cikin rukunan musulunci shine azumi wanda muke yi kuma Allah ta'ala ya farlanta azumi akan al'ummomin da suka gabata amma ba irin namu ba mu kadai ubangiji ta'ala ya zaba ya sanya mana azumin mu ya kasance cikin watan ramadan kuma muke yin shi daga 1 har zuwa 29 zuwa 30 sauran al'ummomi suna azumi amma ba irin namu ba azumin nan cike yake da darussa cike yake da ilmantarwa cike yake da wanke zukata babu wani abin da zaka yi ka samu wato wanke zuciya da samun kusanci da ubangiji da samun garkuwa wato daga dukkan wani abin da yake na fushin ubangiji kamar azumi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a hadisi kursi ubangiji ta'ala yana cewa as-sawmu junna as-sawmu li wa ana azumi azumi garkuwa ne azumi garkuwa menene ma'anar garkuwa azumi yana zama shamaki tsakaninka da fadawa cikin bikin Allah azumi yana tsare ka daga dukkan abinda zai jawo maka azabar Allah azumi yana yi maka wannan garkuwar shi yasa azumi yake bada tarbiya ta musamman wacce in ba a makarantar azumin nan ba da wuya ka same ta a wani guri ta yadda idan kana azumi akan so ka fita daga dabi'ar ka ta dabbanci ka zama ka kwaikwayi dabi'a irin ta mala'iku dabi'ar mala'iku ita ce dabi'ar bautar Allah dabi'ar mala'iku babu sha'awa tare da su dabi'ar mala'iku babu saban Allah a cikinta to mai azumi so ake ya shiga irin wannan kama a lokacin da yake azumi ya guce wa dukkan wani abu na saban Allah ya kaurace wa dukkan abin da yake sha'awa ce sha'awar ci da sha da kusantar yamaci duk a kauce musu saboda me saboda ka samu wata kusanci na musamman zuwa ga ubangijinka shi yasa wanda azumin sa duk bai hana shi abubuwan da ya saba yi ba na laifuffuka to wannan kishin banza yake sha yunwar banza yake ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifanta bi azumi da cewa yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli yana barin cin sa da shan sa da sha'awarsa saboda ni inji Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda azumin sa bai hana shi ƙarya ba bai hana shi aiki da ƙarya ba to Allah ba shi da buƙatar ya bar cin sa da shan sa dan ya bari ya kauce wa ci ko sha Allah baya buƙatar wannan mu sani fa ba ubangiji kawai ya shar'anta mana azumi dan mu ji yunwa ba a wata buƙata ce ta musamman ubangiji yake da ita a wajen ka kai dan adam na ka tsarkake zuciyarka a daidai lokacin ka zama mutum na Allah shi yasa aka ce ba ka tokalo wani fada ba ko dokarar ka aka yi fada kai ko kallon fuskar ka aka yi aka zage ka in kada azumi kada karama ka kalli wanda ya yi maka wannan zagin ka ce da shi azumi nake annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yaskhab fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sa'im zalla ce ranar da duk ɗayan ku yake azumi kada ya aje shi yana maganar batsa, kada kuma aje shi yana kakaci da hayaniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda wani zai ja shi da fada ya zage shi, to yace da shi inni sa'im inni sa'im, azumi nake azumi nake, wato ni azumi na ba zai barni ba in zama irin ka, azumi na ba zai barni ba in yi kakaci in yi hayaniya, azumi ba zai barni ba in yi zage zage. To yayin da bawa ya kasance a cikin kwana 29 ko 30 yana yi wa kansa irin wannan tarbiya, babu shakka a cikin waɗannan ƴan kwanakin zai koyi darussa da yawa. Yayin da aka gama azumin sai kaga ya dore akan haka, shi yasa ake so bayan azumi a ganka cewa ɗabi'un da kake da su lokacin azumi ka ci gaba da su, ba wai a lokacin azumi kullun a ganka a masallaci ba, kullun a ganka a sahun gaba, kullun a same ka kana karantun alqur'ani, idan mai wadata ne kai a same ka kana kyauta kana sadaka kana ihsani, a same ka kana ziyarce ziyarce da sada zumunci. Da zarar kuma aka ce azumi ya tafi, shikenan duk waɗannan abubuwa kun yi ban kwana, sai kai kamar yanda wani mawaki azumi ya wuce yake cewa abokin tambelansa yake cewa Ramadan walla hatiha ya saqi mushtaqatun tas'a ila al-mushtaqi, yake cewa azumi fa ya tafi, don haka kawo mana giyan mu mutattaka, kawo mana abar begen mu musha. Kaga kenan ba Allah yake wa azumi ba watan yake yi wa, in Allah yake yi wa Allah yana nan. Ubangijin watan Ramadana shine ubangijin sauran watanni, idan ka zamana kana bautawa ubangiji a Ramadan sannan kuma sauran watanni 11 ka kaurecewa ubangijin ka, to wannan watan kake bautawa ubangijin ba. Shi yasa aka ce la takun ramadaniya, kar ka zama kai mai bautar Allah ne a Ramadan kadai, a'a, ana so idan ka kasance mutumin kirki a Ramadan, to bayan Ramadan halayen da aka ganka da su a ga sun ci gaba ko ma sun fi haka sun karu, to wani alama ce da take nuna cewa Ramadan din da kai a baya babu shakka ya samu shiga a gurin Ubangiji, ya samu karbuwa. Saboda me? Saboda alamar karbar aikin bawa shine a ga wannan aikin ya haifar da wani aiki mai kyau irinsa. Wannan shine tagomashin da Allah Ta'ala yake yi wa bawansa yayin da ya kyautata aiki. Wannan aikin yana haifar da wani kyakkyawan aiki. Dukkan hasana ya'ti ta'ti ba'daha hasana. Wannan alama ce ta cewa an karba aikinka. To wallazina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahu. Zarar an shirya, bawa ya shirya, to Allah sai ya kara masa shirya kuma. Ya kara masa akan waccan. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratal mustaqim. Da a ce sun yi aiki da abinda muke musu wa'azi muke umartar su da shi, inji Allah, da ya kasance mafi alkhairi gare su, kuma da sun fi tsayawa kyam da tabbata akan abin da aka umarce su da shi. Allah ce da ku sun yi haka, da mun ba su lada mai girma, da mun shiryar da su shiri, da mun shiryar da su kuma mun ba su lada mai girma, da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici. Saboda haka yayin da mutum ya kasance mai aiki ne kyakkyawa, to aikin sa kyakkyawa yana haimar fasa da ayyuka masu kyau. Alamar karbar aiki shine yayin da kai wani kyakkyawan aiki a ga gobe kai wani irin sa, aga ya dore, amma aka ga yau kai gobe kuma ka shiga ta shashan ciga, to alamar wancan ma akwai tambaya, ayi tambaya akan sa. Shi yasa ake so wanda ya je haji ya dawo a ganshi ya zama mutumin kirki, alamar cewa hajjin nasa mabrura ce, yayi hajjin mabrur, karbabban hajji wanda Allah Ta'ala ya karba. Don haka ɗan uwa, wajibi ne mu ɗauki Ramadan a matsayin wata makaranta ce wacce Ubangiji Ta'ala ya zaɓi wannan al'umma
yake sa ka a cikin yake sa ka a cikin wannan makaranta duk shekara domin ya bata tarbiya kuma ga mai hankali duk wanda yayi karatu a ganshi yana aiki da karatun da yake wannan shine alamar cewa mutum ne mai hankali aga kai karatu kuma karatun yana amfanar ka a ganshi tare da kai babu amfani ga mutum a ce yaje yayi karatu amma kuma ba alamar karatun a wurinsa to haka mutumin da zai riski Ramadan yayi kwana 29 zuwa 30 yana azumi amma kuma ba a ga wani tasirin wannan a jikinsa ba wannan daidai yake da wanda zai shiga makaranta har ya gama bayan ya fito a ganshi kamar bai taba shiga wata makaranta ba babu asara da ta kai wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril ya zo masa cewa ya ce amin Allah ya tsine wa duk wanda ya shiga Ramadan har ya fita Allah bai gafarta masa annabi ya ce amin haka mutum ya shiga Ramadan a ce Ramadan ya zo da rahamarsa amma mutum bai samu gafarar Ubangiji ba anya wannan akwai ranar da zai samu gafara kuwa saboda ka a hirdin mu wajibi ne mu tsarkake niyyar mu mu dauki wannan wata gagarumar ibada ce Ubangiji ta'ala ya neme mu da ita gata ne Ubangiji yayi mana a cikin farlanta mana wannan azumi a irin wannan wata wajibi ne mu ji haka kada ka dauki azumi al'ada ce da yawa daga cikin mu suna daukan azumi al'ada ce an saba da shekara irin wannan wata zai kama shikenan a daina ci da rana a daina sha da rana in yamma ta yi a kewaye abinci kala-kala a ci a yi tatil sannan gobe ma haka ya wuce a yi idi a yi farin ciki a yi ado shikenan sai kuma wata shekara a sake maimaitawa wani ya dauka haka azumi ki kawai wata al'ada ce duk wanda ya shiga azumi da wannan tunanin da wannan niyyar to ya kwana da sanin cewa Ubangiji ta'ala ba zai gafarta masa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa man saba ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man saba ramadana imanan wanda duk yayi azumin watan Ramadana yana mai imani da cewa Allah ne ya farlanta masa wata ibada ce Ubangiji ya neme shi da ita yana jin wannan a zuciyarsa wahtisaban kuma yana yi dan ya samu lada a gurin Allah ba dan kada a kalle shi a ce baya azumi ba a yana yi ne dan ya samu lada ba dan ya zama masa al'ada ba a yana yi ce dan ya samu lada ba dan kai ya ji kunya ba a ce kamar shi baya azumi a yana yi ne dan ya samu lada to annabi ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mishi zunubin sa da ya gabata to idan mutum ya shiga Ramadan har Ramadan ya fita bai samu wannan kaza ba asa ba to abu shakka wannan yayi nisa da rahamar Ubangiji yayi nisa kwarai da gaske da samun rahamar Ubangiji Ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa ya farlanta mana wannan azumi saboda mu samu abin da zamu yi garkuwa da shi daga fadawa wuta ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku Allah ce la'allakum tattaqun domin ku samu takawa ku samu tsoron Allah takawa din nan ita ce kadar kun shiga aljanna Allah cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir innal muttaqina su waye za su shiga aljanna masu tsoron Allah fi jannatin wa nahar to me za ka yi ka samu tsoron Allah din nan aka ce ka yi azumi kaga ashe azumi zai bude maka kofar gidan aljanna shi ya sa ma a aljanna akwai kofar da babu mai shigarta sai masu azumi إن للجنة بابا يقال له ريان لا يدخله إلا الصائمون. يقال أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلا يدخلوا إلا الصائمون. رانا قوباء الكيامة رأتي أبو قوف الريان أتي إنا ما سأذمي ما سأذميني كالي ذا سشقا تولن قوفا دا سنشقا سي ألف الله كالي يسمي نيني أتي الله كالي يسمي آكتان داموس أتي ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ba wanda zai sani da sun shiga sai a rufe. To kana iya shan wahala a nan duniya duk shekara ai ka sha yunwa ka sha kishi ka sha wahala ranar da za a ce ai da sa'ibun da ka tashi a ce ai ba kai ka ce ya bani duk shekara kuma sai nayi azumi ya Allah kuma bani a ce ba kai ai ba azumi kake ba al'ada kake yi kana ka tashi ana yi ne kai ma kake yi amma baka san me kake yi ba shi yasa ba dokokin da aka aje na wannan azumin kai baka san su ba baka aiki da su to wannan hadarin ake gudu kuma sanin mu ne cewa kullum malamai suna bayani musamman malaman sunna da suke karantar da mutane akan sunna suke gaya wa mutane gaskiya suke nuna wa mutane kauna da soyayya suna gaya mana kullun cewa kai kokari dukkan wani abin da zaka yi da sunan bautar Allah kai shi bisa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan wani abin da zai baka na addini Allah ne yake cewa shi Allah ne yake kubarta sa da shi babu wani abu da ubangiji da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce azo ayi shi ba Allah ne yake ayi shi ba ce in attabi'u illa ma yuha ilai ce ba na bin komai sai abin da aka yi mun wahayi Annabi baya kaya wa mutane wa baya tsiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha ba san zuciya yake gaya mana ba wahayi ne Allah yake masa shi ma baya da iko ya canza ko ya kara ko ya rage Annabi ba shi da wannan ikon misalan Allah bai ba shi cewa akai ya tsaya kyam inda aka umarce shi kai ya kara gaba da shi da al'ummarsa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir Allah cewa ka tsaya ya ce wa manzon Allah ka tsaya kamar yadda aka umarce ka ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka kai da al'ummarka kada ku kara kada ku wuce gaba kada ku ketare Allah yana ganin abin da kuke yi haka ubangiji ya gaya manzonsa sallallahu alaihi wasallam kana zaton manzon Allah zai kara ba zai kara ba to dan me kai zaka yi kari dan me kai zaka yi kari a addini dan me zaka zo da wani abu kace bid'a ce hasana wai bid'a ce mai kyau a zo a yi Annabi bai yi ba amma duk da haka abin yana da kyau a rika yi Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kyam kai ya kara gaba shi kansa bai kara ba kai kuma ka zo ka ce a'a ana iya a kara kuma a ce an samu wanda zai yarda da kai cikin musulmi fi sabilillahi in banda dai mun yi nisa mun manta da addinin mu akwai addinin da ya kai namu tsari babu shi duk wani addinin da Allah ya saukar a doran kasa masu shi sun gurbata shi sun lalata shi ya zama addini ne kawai na san zuciya na wasu mutane in sun ga dama yau su ce muku abu kaza halal ne gobe kuma in suka ga dama su haramta yau in sun ga dama su haramta gobe in suka ga dama su halalta suna wasa da hankalin mutane ne kawai addinin yahudanci da addinin kiristoci haka aka mai da shi mutane ne ke zaunawa ke haramtawa ke halattawa su za su sa su za su hana sun mai da kansu alloli amma musulunci sai ya toshe wannan kofar aka ce babu wani wanda yake da iko. Allah bai ba mu wani izini ba komai matsayin sa, komai ilimin sa, komai darajar sa. Ko daga ina gida yake. Bai ba shi izini ya ce ga wani abu a yi shi sunan sa addini a samu lada ba in ba daga Allah da manzon sa ya samu shi ba. Babu wani wanda yake da wannan hukuku wannan iko. Babu shi. Musulunci ya toshe wannan. Aka gaya mana cewa addinan da suka gabata na Yahudu da Nasara abinda ya lalata su kenan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sun mai da iya ahbarahum malaman su. Wato Yahudawa sun mai da malaman su, su kuma Nasara sun mai da ruhbanahum masu bauta a cikin su arbaban ababan bauta min dunillah ba Allah ba. A lokacin da Ali ibn Hatim ya kirista ne kafin ya musulunta. Da yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, yace ya Rasulullah ma kunna na'budu. Ai ba ma bauta musu. Abin da yake tunani ai ba su taba zuwa suka samu fada suka yi sujjada a gaban sa ba. Su ba sa yi musu haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da su ba suna halatta muku haram ba ku yadda. Yace eh, ba suna haramta muku halal ba ku yadda. Yace eh, yace fatilka ibadatu, wannan ita ce bautar. Shi yasa Allah ta'ala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Ubangiji ta'ala ce kada saboda harshen ku yana sifanta ƙarya, wato saboda tsabar ƙarya da kuke da ita, ku rika duba wasu abubuwa ku ce wannan halal ne wannan haram ne, dan ku yi wa Allah ƙarya. Ce duk wanda kuka yi wanda duk yayi wa Allah ƙarya ba zai rabota ba. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Ba za su rabota ba masu yi wa Allah ƙarya. Haka musulunci sai ya toshe kofa. Ba a baka dama ba ka rika kebo wani tarkace da karikici ka ce wa mutane addini ne kuma a zo a bi ka. To amma saboda yadda mutane suka zauna aka shantake, ba a neman sanin ilimin addini. Kowa abin da ya sa a gaba ya zai ce sha, ya zai yi kuɗi, shi ne kawai a gabanmu. Ba ma tunanin lahira, ba ma tunanin me yasa Allah ya yi ka. Allah ya yi ka ne kawai don ka ci ka sha, ka yi bacci, ka ji daɗi, ka more. Kawai wannan ta sa Allah ya yi ka. Dan wannan ne Allah zai yi ka. Ka manta da cewa Ubangiji ta'ala ya yi ka saboda wata manufa babba. Ya zo da kai duniya, ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarraba ka. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ka manta da wannan. Ubangiji ya sauko ka, ya samar da kai a doron ƙasa ne dan a jarraba ka a ga waye zai fi kyauta ta aikin sa. Wannan shine fa dalilin halittar ka a doron ƙasa fa. In ka kasa gane wannan, to gara dabba da kai. In ka kasa gane cewa Allah ya yi ka dan ka sanya zaka bauta masa, kai kuma bautar yadda yake so. In ka kasa fahimtar wannan, to gara dabba sau dubu da kai. Shi yasa Allah da yace inhum illa kal anami, sai yace bal hum adallu sabila. Gara dabba ita dabba da mancan. Ubangiji ta'ala bai baka guzurin hankali da zaka fahimci waɗannan abubuwa ba. Duk da cewa ita ma tana cikin masu yi masa tasbihi, tana cikin wa'in min shay'in din da muka faɗa. To amma ba mukallafa bace, ba a kallafa mata, ba a dora mata nauyin wani abu na aiki ba. Kai dan adam, kai ne ka ce ka ji ka gani kai a baka zaka iya a turo ka duniya din. In baka sani baka sani. Ni da kai da duk wani abu irin mu, duk wani jinsi na dan adam, jinsi na mutum, shi yace ya ji ya gani, a kawo shi duniya shi a jarraba shi. Amma ka zo ka manta, ka manta da wannan abun. Allah ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تمنبج لود أمانة أمانة نجت تشيفا أمانة دسيطة كان مدى الله الكور إن مكيد شيء وابذام وبوتا وشيطان بشيزام وبوتا ألم أهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ونو الكور إن مكيمود شيء. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. wannan alkawarin da muka yi mun sani ko ba mu sani ba muna tsatsan annabi adam alaihi salam mun dawo wa Allah alkawari cewa shi kadai zamu bautawa Allah ya ce to ga amanata waye zai iya dauka sama za ta iya dauka ta ce ba za ta iya ba sammai duka suka ce ba za su iya ba kasa ta ce ba za ta iya ba jiwa su suka ce ba za su iya ba dan adam ya ce ya ji ya gani ya tarara da daka Allah ya ce innahu kana zaluman jahula dan adam mai zalunci ne mai jahilci ne to wannan amanar ya kamata ka rika tuna ta kuma ka sani sai ubangiji ta'ala ya tambaye ka akan ta wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah ce sai an mun tambaye ku ku da muka aikowa manzanni su ma za mu tambaye su to ashe kaga ya kamata kullun da safi in ka tashi ka san babban hadafinka duk wani abin da zaka tashi kasuwa zaka je ma'aikaci ne kai zaka tafi gurin na abin nan gurin aiki manomi ne zaka tafi gonarka ko me kake yi zaka tafi neman abin da zaka ci kasa kasan cewa wannan abin da zaka nema dan yayi maka tallafi ne ya tallafe ka ka iya sauke wannan amanar da take kanka duk wani abu da zaka yi kakka manta da wannan amanar da take kanka wacce ka dauka sama da kasa suka ce ba za su iya ba Allah ya ce eh ta qawan aukarha qala ta ataina ta'i sama da kasa cewa suka yi mu ba matsawa za mu zo za mu risna to kai dan adam ka sani ubangiji ta'ala jarraba ka yake anan kuma nan ne gidan jarrabawa daga nan shikenan an gama jarrabawar ka san dai jarraba aka ce an gama shikenan wanda ya ci ya ci wanda ya fadi ya fadi to anan ne duka ake yin komai a gama kakka manta yanzu a dakin jarrabawa kake abinda duk kake yi zanen jarrabawa kake saboda ko ka ci ko ka fadi da zarar ka fadi ka mutu an gama jarrabawar ka kai an shiga kabari to sakamako zaka fara gani sakamakon jarrabawa zaka fara gani babu ranar komawa babu ranar dawowa an tafi kenan saboda haka kaga ashe ya kamata dan adam ya zama a fadaki mun san a cikin yan adam akwai dabbobi wanda suna nan suna ta fagamniya suna ta irkaniya ba su ma san ina suka dosa ba in ka tambaye shi kai wai dan me yasa Allah ya yi ka bai sani ba kakka zama daga cikin su kakka zama daga cikin dabbobin mutane kakka yadda ka zama haka zama mai neman karatu mai neman ilimi mai neman sani duk inda ka daga kafarka kafin ka aje ta ka san a ina zaka aje ta zaka aje ta akan inda ya dace akan hanya ko zaka fada cikin rami ne ko zaka taka wata kaya ko wata kusa ka san ina zaka aje kafarka zaka wannan azumi da zamu fuskanta mu sani cewa babbar ibada ce rukuni ne daga cikin rukunan musulunci saboda haka mu shige shi da ido biyu mu shige shi da zuciya a fadake duk abinda muke da jahilcin sa mu yi tambaya akan sa ba sai kai aikar ka ba sannan ka zo kuma kana tambaya wani sai ya gama ka to barasa sannan zai tambaye a'a duk abinda zaka yi fara tambaya in an ce eh kai sai kai amma kada sai ka gama komai an kwana biyu uku wani ma sai an gama ramadan din sannan zo da tambaye ni fa a ramadan kaza nayi yi kokari kai ka san wannan ibada ce da take bai mai tuwa bai kamata ka jahilce ta ba muna fatan Allah ta'ala ya nuna mana wannan wata lafiya kuma ya bamu ikon azumtarsa kuma ya bamu ikon tsara dokokinsa a cikin wannan wata Allah ta'ala ya karba ayyukan da zamu yi na azumi da sallah da zikiri da karatun alqur'ani ubangiji ta'ala ya karbi dukkan wasu ayyukan mu abubuwan da zamu yi na kasawa na gajiyawa na larura ta dan adam na gafala ubangiji ta'ala ya yafe mana ubangiji ta'ala ya sanya mana dukkan wani aiki da zamu yi cikin mizanin mu mu tashi mu amfana da shi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته